Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana. Kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau muna Alhamis 31 ga watan Oktoba, ga watan wato 11 ga watan wato 7 ga watan Nuwamban shekara ta 2019. Sunana Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC tare da Aisha Mu'azu da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kan labarai.
To, a makon gobe ne ake sa ran fara sauraron binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump a bainar jama'a. Iran ta ba da sanarwar ci gaba da shirin azurta kanta da sinadarin uranium. Hakanan kuma kasan Sin da Amurka suna teburin tattaunawar yiwuwar sasanta takunkumin kasuwanci tsakanin su.
To, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugabannin kasashen kungiyar ECOWAS na shirin gudanar da wani taro gobe a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar domin tattauna dambarwar siyasa da ta barke a kasar Guinea-Bissau. To, ko yaya masu rajin kare demokradiyya suke kallon wannan dambarwa ta Guinea-Bissau?
Walakanci ne ga talaka, walakanci ne ga al'umma, ga demokradiyya, ka kai ƙarshen mulki, ka ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda kaina suka gyara ba al'umma ba, kace al'umma ta ci ka tsaya.
Bayan haka kuma muna tafi da maimaitin shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Haka kuma za mu bayyana wasu sakonni da muka samu daga ku masu saurare. To, amma duk sai mun saurari labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammaci ga labaran duniya. A makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da yayi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi. A cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan kasar Adam Schiff a jiya Laraba. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da bincike a keɓance, Schiff ya ce Amurka za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump. Babu jayayya a yawancin bayanan da aka samu, a cewar Schiff. Ya kuma bayyana cewa duk zargin da ake yi akan kokarin da Trump ya yi na sa Ukraine ta binciko wasu munanan abubuwa akan abokin adawarsa ne, wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, kuma ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar Democrats da ke kokarin samun nasarar cin zaben fidda gwani na jam'iyyar, wanda kuma zai kara da Trump a zaben shekara ta 2020. Schiff ya ce kwamitin zai saurari bahasi daga Bill Taylor, babban jami'in diplomasiya a Ukraine, da kuma mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka George Kent idan aka fara zaman ranar Laraba mai zuwa. Hukumar da ke sa ido akan makaman nukiliya ta kasar Iran a yau Alhamis ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a wata cibiyar ƙarƙashin ƙasa da ke Fordo. Cibiyar da ke da a ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma da ƙasashen duniya masu ƙarfin iko a shekara ta 2015, inda ta amince ba za ta gudanar da wasu ayyukan sarrafa sinadarin ba ko gudanar da wani bincike mai alaƙa da aikin. Ma'aikatar ta makamashin nukiliya a Iran a wata sanarwa ta ce ta fara ayyukan sarrafa sinadarin da tsakar dare, kuma a ƙarƙashin sa idon wani jami'in MDG, wato Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda aka fara wannan aiki. Iran ta ce burinta shi ne ta sarrafa sinadarin na uranium har zuwa kashi 4.5 a wannan cibiyar. Wannan adadi ya ɗan haura adadin da aka cimma a yarjejeniyar, amma kuma saɓa wannan alƙawari na zaman ɓangaren matakan da Iran ta ɗauka a baya don ta da suka saba yarjejeniyar yayin da ta yi kira ga sauran kasashe da suka rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da su taimaka mata wajen kaucewa takunkumin da Amurka ta kakaba mata akan kayyade adadin man da take fiddawa ketare. An yi yarjejeniyar ne don kawar da zarge-zargen cewa Iran na aiki don kera makaman nukiliya abin da ita kuma Iran ta musanta. Tana mai cewa shirin nukiliyar ta na zaman lafiya ne wato don samar da wutan lantarki da kuma magani. Sarrafar uranium na kashi 4.5 na kasar da matakin da ake bukata don sarrafa makaman nukiliya. Masu sauraro kuna shan wannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ma'aikatar cinikayyar kasar Sin a yau Alhamis ta ce gwamnatin kasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka daura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakanin su. A wani taron manema labarai, kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na daya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi, to da Amurka da Sin za su sassauta harajin da suka sa wa juna na kudi bai daya a lokaci daya kuma. Adadin kasan da za a rage a cewar Gao Feng na a zaman bangaren shawarwarin da bangarorin biyu za su tantance. Dama China da Amurka sun sanya haraji akan abubuwa da yawa na biliyoyin kudade akan kayayyakinsu. Daga ƙarshe, kotun manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice ta yanke wa tsohon madugun 'yan tawayen ƙasar Congo Bosco Ntaganda hukuncin ɗaurin shekaru 30 a gidan yari a yau Alhamis akan laifukan yaƙi da na keta haƙƙin ɗan adam. Alƙalan kotun ta ICC sun tabbatar da cewa Ntaganda ya aikata laifuka 18 a watan Yuli, ciki har da kisa da fyaɗe da bautar da mata ta hanyar lalata da kuma sanya yara ƙanana cikin aikin soja. A zaman kotun da ke birnin Hague yau Alhamis ta faɗi cewa alƙalan sun yanke hukunci akan kowane laifi wanda idan duk aka haɗa gaba ɗaya jimlar za ta kai shekaru 218 a gidan yari.
To a gaida Aisha Mu'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Yanzu haka shugabannin kasashen Afrika membobin kungiyar ECOWAS na shirin gudanar da wani taro gobe Juma'a a birnin Yamai na kasar Jamhuriyar Niger, inda za su tattauna akan dambarwar siyasar da ta barke a kasar Guinea-Bissau bayan da shugaban Mario Vaz ya rusa gwamnatin yayin da ya rage kwanaki kalilan a gudanar da zaben shugaban kasa. To sai dai masu rajin kare demokuraɗiyya sun gargaɗi mahalarta taron da su ɗauki matakin ba sani ba sabo domin kawo ƙarshen wannan takaddama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Tun a washegarin matakin da shugaba Mario Vaz ya dauka don rusa gwamnatin kasar tare da maye gurbinta da wata sabuwa, kungiyar sai dawo ta gargadi shugaban kasar ta Guinea-Bissau ya canza ra'ayi ko kuma ya huskanci hushi daga gare ta. Sai dai da alama wannan barazana ba ta yi tasiri ba. Mafari kenan shugabannin kasashen Afirka ta yamma ke shirin gudanar da taro a wannan Juma'a a nan Yamai. To koya masu sharhi ke kallon wannan takaddama? Alhaji Nasiru Saidu dan rajin kare demokradiya ne a wannan kasa.
Walakanci ne ga talaka, walakanci ne ga al'umma, ga demokradiya, ka kai ƙarshen mulki, ka ƙirƙiro wasu abubuwa waɗanda kaina suka gyara ba al'umma ba, kace al'umma ta ci ka tsaya.
Sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bamban a dangane da wannan dambarwa, domin wasu ƴan fafutuka irin su Abdul Alhaji Idi na ganin kungiyar ta ECOWAS na rufe ido akan wasu batutuwan da ya kamata ta tsawata.
Mu aikin mu ne kare demokradiya, amma su ba demokarasiya bane suke karewa, su san rai ne suke yi, suna zaben wanda yi. Akwai wanda in sun yi ma ba a ce musu komi, ga Alpha Conde na ƴan kasar shi suna zanga-zanga don su kare demokarasiya ana kashe su. Su ne ya kamata a fara tayawa a tsaye da kashe ƴan Guinea-Conakry indai wanda ma demokarasiya karan tsaye ne suke nema da ya kamata su yi magana a Benin, da ya kamata su yi magana a Mali, da ya kamata su yi magana a Guinea.
Tuni dai aka fara shawartar shugabannin na kungiyar ECOWAS su dauki matakin ba sani ba sabo a taron na gobe.
Muna fata a dauki matakin ne waɗanda shi na zai jin su ga jikin shi da shi da waɗanda ka karmi mai gindi su hito karara babu wani boye-boye a ce mishi yana nan ga taka dokoki na ƙasar shi, yana nan ga tauye demokaradiyya ta ƙasar shi. Kar a ɗauki matakin ne waɗanda za su cuta ma talakawa. Tunda ka san mai yawanci in an ka ce shugaban ƙasa a kisa sai a ce a ruhe iyaka, ai muna nan abubuwa ne waɗanda ka cuta ma talaka ko a sa wani ambargo wanda shi maikanci wanda ce bai sauka ba shi ka wahala ba talaka na ka wahala.
A sanarwar da wani wakilin ECOWAS ya bayar a jiya Laraba a birnin Biso, kungiyar ta ibarwa ministocin sabuwar gwamnatin Faustino Imbali wa'adin auye 48 su yi murabus ko kuma su yaba wa ayazakinta. A ranar 24 ga watan Nuwamba ne ya kamata a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar ta Guinea Bissau, to amma rashin ɗasawa a tsakanin shugaba Mario Vaz da firaministansa ya sa shugaban rushe gwamnati a watan Oktoba da ya gabata. Dalili kenan kungiyar sai da yawo ta ce ba za ta saɓu ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu yanzu haka yana cewa karfe wato 10:11 ga kuma shirinmu na gaba.
Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari cewa a satin da ya gabata za mu kawo muku ci gaban shirin Multiple Gestation and Its Problems, wato yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan, amma ba mu samu damar kawo muku shirin ba sakamakon muna cikin watan da aka ware don wayar da kan jama'a don yaki da cutar dajin mama, wato breast cancer. Muka ga ya dace mu yi shiri a kai. To a yau za mu kawo muku ci gaban shirin yaduwar kwai da kuma matsalolin da ke tattare da hakan, inda likita yake mana bayani akan irin bambancin renan cikin da kwai ya yadu da kuma wanda shi kadai ne a ciki. To likita, barka da wannan lokaci.
To barka mu dai.
Ku za ka ci gaba da bayani akan shi wannan matsala ta barkewar jini ga macen da kwanta ya ninku.
Barkewar jini a mace mai multiple gestation, wato nikokin kwai ko kuma mace mai daukan yaro fiye da guda daya a cikin ciki daya, shine ba ma a lokacin aihuwa kadai wannan zai iya faruwa ba. Zai iya faruwa daga tsakiyan cikin wata uku na tsakiya zuwa wata uku na karshe, muna ce da shi antepartum hemorrhage. Yafi aukuwa ga masu multiple gestation idan aka kwatanta da mai single gestation. Na biyu, idan an zo nakuda, nakudan shi daban yake saboda yara guda biyu ne. Na farko za a iya bi yanda ciki na yaro daya zai yi a aihu. To amma abinda ya tashi daga abinda ya juya yaro na biyu ya juyo har ya sake fita, to sai yi wasu dabaran na kimiyya da Allah ya nuna mana. To idan an gama lami lafiya, Allah ya sa an samu yaron ya fito da kanshi, an aife shi, barkewan jini zai iya faruwa ma lokacin saboda mahaifan ya bude babba sosai fiye da inda yaro daya ne. Mahaifan idan ya squeezing ya zama karami saboda ya takure ya hana jini fita daga wajen da placenta ya fita, yakan dan samu matsala. To wannan yakan sa masu multiple gestation bayan haihuwa suna da abinda muke cewa postpartum hemorrhage fiye da wanda ya ta haifi yaro daya. To idan an samu wannan, kuma akwai wasu matsaloli na bayan haihuwa da mace mai yaro daya zai iya samu. Yafi ninkuwa ga mace mai yara fiye da daya a cikin ciki daya. Kaman yanda za a yi renon yaro ma, mutum ya aka kare da yaro daya a bada nono da kukansa da jini a yi mashi wanka a sa napkin da shoransu sai gashi nan guda biyu. To yakan sa stress ya fi yawa akan mace mai yaro biyu ko uku daga cikin aihuwa. Har ma yana sawa mace ta samu abin da muke cewa puppura blues, wato irin ciwon mind after aihuwa. Ya fi faruwa ma masu yara biyu, uku ko hudu zuwa gaba dan mai yaro daya. Idan saboda manipulation da zai akan samu a yi idan da kanta ta aihu a wajen aifar da tagwaye na biyu, wannan suna yawan samun puppura sepsis ko infection fiye da yaro daya. Wannan ya bambanta da wanda take da yaro daya ko kuma masu multiple gestation. To haka nan har zuwa baby craft zuwa lokacin da yara su dan girma. Banda wannan ma ko kaya ma na yaro da komai na yaro da ake tanada idan mace ta yi ciki. In an san cewa juna biyu yaro biyu ne ko uku, kaga kowanne sai an saya uku. Infant za su saya uku. Napkin sai saya uku. Abincin su sai an ninka nan mutum uku. Duk wayannan ya bambanta da in yaro biyu ne ko kuma yara biyu ne ko kuma yaro daya aka haihu.
Shin akan yi gadon multiple gestation ko yaduwar kwai?
Akwai gefen gadon sa. Wannan kuma shine yafi na tagwaye biyu da akan samu wuyan gane wane ne Hassan wane ne Husaini. Amma wanda yaran ana iya samu mace namiji cikin ciki daya, yawanci a cikin kwai biyu da kwai mani biyu ne ake samu su. Wannan shine kuma yana zuwa da kosawan mace. Mace tana ya da kwai guda daya idan ta girma ta kai shekara 35 zuwa 40, lokacin gidan kwai wato ovary na jikin mace ya zama so proficient zai iya yada kwai biyu. Idan Allah ya sa kwayoyin maniyin da zai sa a yi fertilization yana nan, sai ka ga kwayoyin maniyin guda biyu kowanne ya yi fertilizing za a iya samun guda biyu. Abun da ya sa muna magana cewa akwai gado shine a cikin duniya wajen da aka fi samun yan biyu a cikin Ilesha ne a cikin Nigeria. A kowanne aihuwa guda wajajen 20 guda daya yan biyu ne. To akwai wasu gefen duniya kuma da daga cikin aihuwa guda 180 shine ake samu guda daya da yake yan biyu. Ko a Nigeria ma wajen da yafi yawa shine a cikin garin Ilesha. Amma a cikin Northern Nigeria ana samu kowanne aihuwa 40 ana iya samu multiple gestation. Haka kuma a can gefen Eastern Nigeria. Kaga wannan ya nuna cewa akwai alaka da yanda gado na jikin mace yake. Yanzu kuma da duniya ya bude ido, yanzu ana zancen IVF wato assisted reproductive technology wanda ake taimaka ma masu wuyan samun ciki. To kaga ba sai ma zancen gado ba, kamar mutum zai yi shuka ne. Idan ka sa kwayan gero guda biyu dan dai ruwa da komai yayi daidai, biyu zai tsiro. Amma in ka sa uku zai tsiro. To nan ma yana kara yanzu ana samun multiple gestation.
Cutar mafitsara ko matsalar mafitsara da ake samu a lokacin ciki, me ke kawo wannan cutar a lokacin juna biyu?
Abubuwa da dama ne, amma zan yi bayanin guda ɗaya biyu ko uku. Na ɗaya shine ciki shi kansa, mace ta yi ciki to immunity na jikin ya ragu. Wannan yakan sa kwayoyin cuta ya shiga jiki ya zama ciwo da wuri.
Wato sojojin da suke yakar kwayoyin cuta a jikinta sun ragu kenan.
Yin ciki yana sa su dan ragu, saboda yaro ba shi jikin mace kadai bane, rabin yaro jikin namiji ne. To idan wannan system din bai yi rage ba, to yaro ma ba zai zauna ba, sai ya kore shi, domin zai ga rabin yaro da yake jikin mijin matan ne cewa wannan ba na cikin gida bane, ya fita waje. To amma saboda Allah da ikon sa, yanda ya tsara abun yakan dan yi reducing immunity that time, so da jikin mace ya tolerating rabin yaro ma da yake daga jikin wani alita daban, wato mijin kenan. Na biyu shine idan yaro daya biyu uku ne, wannan immunity depression yakan yi zurfi da yawa, saboda wannan ainihin zurfin shi ko kuma power na yaro biyu da yasa ya ragu sosai yakan sa a samu urinary tract or other infections more frequently than in singleton. Na uku shine ciki din yana zuwa da sinadari kala-kala wanda muke ce hormones of pregnancy, yakan elaborating da yawa kamar su progesterone, estrogen da shoransu. To wayannan sinadarin ba kawai yana taimakawa ma ciki ya yi relaxing mahaifan ya ta budewa ya yi accepting yaran da suke girma a ciki ba, yana relaxing other organs na jikin mutum har zuwa organ system na mafitsaran. Sai ka ga the urinary bladder, the ureters and then the kidneys ana dan yi relaxing wannan muscles din. So yakan rage aikin koran ruwan fitsari daga wajen da Allah yakan sa kidney ya dan tase shi ya fita. To yana rage koron sa ruwan fitsari idan ya zauna yakan bada dama ma germs su dan yi festering a ciki. Wannan kuma yana contributing to masu juna multiple gestation su kan samu infections fiye da na yaro daya.
Akwai wani taimako da kuke yi ko kuma wasu magunguna da kuke bawa mata masu juna biyu domin su kara wa mace karfin sojojin tunda yanzu sun ragu cuta zai iya shiga jikinta ko kuma zai saurin shiga jikinta?
Takaice a ce ga magani saboda boosting immunity ga mace mai ciki ko guda daya ko biyu ne saboda muna so mu yi prevent infection babu. Amma akwai tsari kala-kala da za a iya karantar da mace ko da da ciki yaro daya ne ko biyu ne da za a karantar da su, wayannan duk suna a dunkule a cikin antenatal. To idan mace ta bi wannan to in Allah ya yarda raguwan immunity ba zai sa ta fara ta yawa samu ba, amma in ma ta samu tana cikin antenatal za ta yi complain da wuri, za mu gano da wuri, to sai mu bi shi da antibiotics mu yi treating.
To likita, daga karshe washa shawara za ka ba ma mata musamman ma masu juna biyu don kare kansu da abin da ke cikin cikinsu daga cin karo da su matsaloli?
Mace mai juna biyu multiple gestation idan ciki ya tsaya a yi tanadi a fara antenatal, a bi dokokin da malaman kiwon lafiya yakan ba su. Musamman ina so ambata cewa masu juna biyu awon ciki yakan zama more frequent fiye da na yaro daya. Kaman lokacin da za a ce masu yaro daya su zo sati hudu, to yin juna biyu yaro multiple gestation ne za mu ba su sati biyu ne, saboda zai damuwan su mu gano shi da wuri mu hange shi yana kafin ya fara mu maganin shi. So abinda zan iya fada cewa masu juna biyu su yi kenan, ba wai wani abu ne za su iya yi na kansu su kadai a cikin gida ba san sun fito ma masu kiwon lafiya a asibiti ba. Su rike antenatal sosai sosai, idan Allah ya yarda ko tangarda ne zai samu zai dan ragu za a iya takaita shi.
Kamar daga wata nawa ya kamata ta rika zuwa asibiti?
To idan mace ta yi ciki an duba ya tsaya daga wata uku ya yi daidai, amma in ma ta zo da wuri fiye da wata uku na farko ba laifi idan dai ciki suna cikin ciki ne, saboda ko me zai faru za a iya gano shi kafin ya fara. Idan ma ya faro ta san yanda za ta je ta samu doktocin da suke kula da ita cikin antenatal da wuri.
Masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka. Duka abin da za mu yi a dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance cikin koshin lafiya.
To a gaida Hawwa Umar da shirinta na lafiya uwar jiki, yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Safiyanu Gumel Zangon Daura, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Hana gidajen mai da ke kan iyakokin Najeriya sayar da mai da hukumar custom ta yi, hakan musgunawa rayuwar al'umma ne. Da fatan shugaba Buhari zai dakile wannan mummunar doka. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Umara, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na rage kudin data daga kamfanonin waya abu ne mai kyau, da fatan waɗannan kamfanoni za su mutunta wannan umarni na hukumar NCC. Sai kuma sakon da ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace hakika dokar da majalisar dokokin Najeriya ta yi wacce ta tanaji hukuncin shekaru 14 ga duk malamin da aka samu da laifin cin zarafin dalibai mata a makarantu gaba da na sakandare yayi daidai, kuma hakan wani abin yabawa ne. Da fatan za a zartar da wannan doka akan duk wanda aka samu da laifin komai girman sa, domin Najeriya an saba kafa doka amma aiki da dokar shine babbar matsala. Daga nan sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Usman Shitu Mahuta, yace hakika rikicin da ya barke tsakanin kungiyoyi biyu na matsafa wanda yayi sanadiyar mutuwar dalibai biyar a jami'ar jihar Kogi wani abin takeici ne. Muna fatan hukumomin tsaro da ma hukumar makarantar za su gaggauta daukar matakan da ya dace wajen dakile wannan matsala domin kauce wa sake faruwar hakan a nan gaba. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Godiya muke yi, ku huta lafiya.
Kuna ci gaba ne da sauraron sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin ku ji labarai a takaice, ga wannan sako. Kafin mu sallama da ku ga Aisha Mu'azu ta shigo da takaitattun labarai.
Kuma sauraro a takaice, a makon gobe ne za a fara zaman jin bahasi game da binciken da ake yi akan shugaban Amurka Donald Trump da kuma kokarin da yayi na hurawa Ukraine wuta akan ta binciki babban abokin karawarsa a zaben da za a gudanar a baɗi, a cewar shugaban kwamitin binciken sirrin majalisar wakilan ƙasar Amurka Adam Schiff a jiya Laraba. Bayan kwashe makonni biyu ana gudanar da binciken a keɓance, Schiff ya ce Amurka za su samu damar yanke hukunci da kansu akan Trump. Babu jayayya a yawancin bayanan da aka samu, a cewar Schiff. Hukumar da ke sa ido akan makaman nuclear ta kasar Iran a yau Alhamis ta bada sanarwar cewa za ta ci gaba da sarrafa sinadarin uranium a wata cibiyar karkashin kasa da ke Fordo, cibiyar da a karkashin yarjejeniyar da aka cimma da kasashen duniya masu karfin iko a shekara ta 2015, inda ta amince ba za ta gudanar da wasu ayyukan sarrafa sinadarin ba ko gudanar da wani bincike mai alaka da aikin. Ma'aikatar ta makamashin nuclear a Iran a wata sanarwa ta ce ta fara ayyukan sarrafa sinadarin da tsakar dare kuma a ƙarƙashin sa idon wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fara wannan aiki. Ma'aikatar cinikayyar ƙasar Sin a yau Alhamis ta ce gwamnatin ƙasar da Amurka sun amince da su rage harajin da suka ɗaura akan kayayyakin kasuwancin juna a takaddamar kasuwanci da ke faruwa a tsakaninsu. A wani taron manema labarai, kakakin ma'aikatar Gao Feng ya ce idan wakilan da ke tattaunawa akan batun sun iya cimma mataki na daya na yarjejeniyar a ganawar da suke yi, to da Amurka da Sin za su sassauta harajin da suka sa wa juna na kuɗi bai daya kuma a lokaci daya.
To masu sauraron mu, anan kuma za mu rasa aya, sai kuma can anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni, sai injiniyan mu na yau Justin Twight. Murtala Faruk Sanginna ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin yau da gobe.